السلام على رسول الله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شي غبا دا دورا دون نبيو كما شي من نكشي kuma yanda bayani ya gabata muna fata Allah ya sanya albarka a ciki wanda zai daura ne yau insha Allah ne daga cikin shi a Sheikh Yahya Muhammad Salafi Abu Firdaus shi ne zai gabatar da asbabul ihraf da ma malan ya fara wasu lokacin shi kuma yanzu shi ma zai ci gaba insha Allah asbabul ihraf to da ka yan uwa sai gobari a daki kowa ya kokari ya dage da ya tsaya saurara domin ya nufa wayi ɗin da za a samu a cikin karatu muna fatan Allah ya mu malam da tura ya ba shi iko gudanar da abin da yake kamata dawa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم في تاريخ ده 40 ده بقي wanda yayi daidai da 8 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau, ranar da muke gudanar da muhazara, muke gudanar da daura mai taken asbabul inhiraf, wato ma'ana asbabul inhiraf sabubba da ke sanyawa mutane su karkace daga addini. Da can mutum yana kan addini mai kakke, yana kan musulunci, yana kan sunna, sai ya zo ya karkace. To menene sabubban da ke sa mutum ya karkace? To mun yi bayani satin da ya wuce, muka yi bayanin daga cikin abin da ke sa a samu injirafi, yanke alaka na ainihin wato ƙarshen wannan al'umma, a yanke alaƙansu da farkon wannan al'umma. Kuma mun yi bayani mai tsawo akan wannan. To yau daga cikin asbabul inhiraf, min asbabul inhiraf al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim, daga cikin sabubba na karkacewa akwai yin tawaye ga shugaba musulmi. At-ta'rif al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim, yin tawaye ga shugaba musulmi. واستقدام القوة المسلحة للإضاحة بولاة الأمور شيني ين أمباني دا كربي نمكامي يومن أكوال دا ما سملكي أي أمباني دا كربي مكامي دان أكوال دا ما سملكي وهو انهراف كبير عن منهج سلفنا الصالح وانن كركة واني ببا دا عينهم منهج مقبات من قري lima yusabbibu min mafasid azima, saboda abin da yake sababawa na barna mai girma. Tafuku mafsadatul zulm zatu, tafuku mafsadatul zulm zati, wanda wannan barna din wato ya fi barnan zalunci shi karan kanshi. Wannan barna din na daukan makami a ce za a kifar da shugaba musulmi, to barnan daukan makamin ya fi barnan zalincin da shugaban ke yi. Dan kila zai iya yiwuwa idan ka tambayi mutum ko ka tambayi masu ɗaukan makami ɗin me yasa kuka ɗauki makami, saboda shugaban azzalimi ne. shugaban yana zaluntar mutane, yana kwace musu dukiya, baya ba su haƙƙinsu, ya bar su cikin yunwa da talauci da abin da ya kamata wannan. To wannan shine dalilin da yasa muka dauki makami dan mu kifar da shi. To idan kuka dauki makamin, bannan da zai biyo bayan daukan makamin ya fi girman barnan shugaban shi kansa. Zalincin da shugaban ke yi bai kai zalincin masu daukan makamin ba. An gane wannan ko? Mawdifu ahli sunna, matsayin ahli sunna kan zalincin shugaba, la yajuzu al-khuruj ala al-hakim al-muslim, baya halatta yin tawaye ga shugaba musulmi illa bi shartaini daqiqataini, sai dai da sharuda guda biyu masu zurfi. Kafin a ce za a dauki makami, a ce za a yi wa shugaba tawaye, sai da sharuda guda biyu daqiqataini masu zurfi guda biyu. Su ne ga sunan. Na farko, kufran bawahan, kafirci baro-baro, ai kufurin sarih, la ya tamilu tawilan, kafirci baro-baro wanda baya daukan tawili. Shugaban nan ya kafirta kafirci baro-baro wanda baya daukan tawili, duk wanda ya ji wannan zai ce gaskiyawa ne ya kafirta. Misali yanzu shugaba ya fito baro-baro ce shi bai yarda Allah ɗaya bane, ai wannan bai buƙatar wani tawili. Kawai shugaban da yake bai yarda Allah ɗaya bane a fili ya kafirta kawai. Ko shugaba ya fito irigiri yace bai yarda Annabi Muhammad manzon Allah bane, shi ma wannan shugaba baro-baro ya kafirta. Ko shugaba ya zo ya ce muku bai yarda da Alkur'ani ba, shi ni gaskiya musulmi ne amma ina shakka akan Alkur'ani, shi ma wannan shugaba ya zama kafiri. Ko wannan kafirci wani iri, ko kufran bawahan. Ko kuma idan ya zamanto wato shi kafiri, idan mutum ya ce Qur'ani halitta ne, Qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne, to wannan zai iya yiwuwa ba kowa ya san da wannan hukuncin ba. Akwai mutane da yawa an ka tambaye su musulmi ne, wani ma ahli sunna ne, ka ce me za ka ce kan Qur'ani, ya ce shi gaskiya bai sani ba, shin Qur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne, ya ce gaskiya wannan ilimi ne mai zurfi. To shugaba in ya zamanto musulmi sai ya fito ƙaro-ƙaro ya ce Qur'ani halitta ne ba maganan Allah ba ne, wato ya kafirta amma ba kufurin bawahan ba, to a nan wajen za mu yi haƙuri da shi, ba za mu ɗauki makami mu ce za mu mai tawaye ba. Sannan na biyu, shugaba ya yi inkarin dawowa Annabi Isa, ya ce bai yarda Annabi Isa zai dawo ba. Ba kowa da kowa ya san da wannan hukuncin ba, cewa inkarin dawowa Annabi Isa inkarin hadisi ne mutawatir wanda zai iya sanyawa mutum ya yi ridda. To idan shugaba mai mulki ya inkarin dawowa Annabi Isa, wannan shugaba ba za mu ce ya kafirta kufurin bawahan ba. Ko shugaba ya ce shi zai yi amfani da tsarin musulunci amma ba zai jefe mazinaci ba, idan mutum ya yi zina ya taɓa yin aure shi ba zai jefe shi ba dan bai yarda da shi ba, shi ma wannan ai kafirci ne amma ba bawahan ba. An gane wannan ko? To akwai kafirci wanda yake ya fito ɓaro-ɓaro, shugaba ya zo ya ce ban yarda da sallah ba, ni ina ganin sallah ba wajibi bane a kaina, kuma wanda ya ga dama ya yi sallah, wanda ya ga dama kada ya yi sallah, sallah ba dole bane, wannan wanda irin kufuri ne, kufurin bawa. An gane wannan ko? Wani ya zo ya ce sahabban manzon Allah gabaki ɗayansu kafirai ne, babu wani sahabin manzon Allah na kirki, wannan wanda irin kufuri ne, kufurin bawahan. An gane wannan ko? To shugaba idan ya kafirta kufurin bawahan, wannan shugaba wato ya halatta a yi masa tawaye, kenan ba wai kawai shugaba ya kafirta ba, sai kafircin ya fito ɓaro-ɓaro wanda baya karɓan tawili, duk wanda ya ji kowa ya san kafirci ne. Akwai kafircin da manyan malamai ke iya gane shi, to kafircin da manyan malamai ke iya riskan shi galiban wani zai ce ai ba kafirci bane, to irin wannan ba kufurin bawahan bane galiban. An gane ko? Shine aka ce sharadi na farko, wato kufuran bawahan shine kufurin sari, la ya tamilu tawilan, shine kafirci baro-baro wanda baya daukan tawili. nabiyu al-qudratu ala izalati al-qudrati ala izalatihi duna tarattubi fasadin kabir ko fasadin akbar wato ya zamanto ko da ya kafirta kufurin bawa'an ya zamanto kuna da iko akan cire shi al-qudratu ala izalati ya zamanto musulmi suna da iko akan cire wannan shugaba duna tarattubi fasadin akbar ba tare da jerantuwan banna babba ba idan ya zamanto musulmi suna da iko cire shugaban ba tare da faruwan barna babba ba to sai a cire shi amma idan ya zamanto muna da iko cire shi amma fa wani irin barna mai girma zai faru yaya za mu iya cire shi amma barna mai girma zai faru ila a cikin musulmi miliyan 1 za a kashe musulmi 1800 za mu cire shi amma mafi yawan ba za su mutu za mu rusa garinmu mu kashe mutane da sauran mafi yawan mutane zai sun mutu da ƙin za mu iya cire shi to irin wannan da ai asarar rayukan mutane haka har ya zamanto mafi yawan mutane sun mutu bai hakuri ina ba kan gane wannan idan ya zamanto za a iya cire shi amma barna mafi girma zai faru ta inda za a zubar da rayuka da yawa an gane to irin wannan tunda za a zubar da rayuka da yawa a cikin mutane miliyan 1 mutane 200 za su rayu kawai to irin wannan duk da cewa ya kafirta kufurin bawahan bai hakuri da shi sai mai hakuri an gane wannan ko mai ta roƙon Allah Allah ya mana maganin shi in muna roƙon Allah idan Allah ya ga daman amsar addu'anmu yana kwance a daki za ku ji labari a ce ya mutu sai Allah ya dauki ranshi ba tare da an kashe kowa ba kun ga wannan ya fi sauki da a ce mun zo mun dauki makami a gare shi mun yi ta yaƙi yaƙin nan ba mu samu nasara akan kashe shi ba sai da aka kashe mafi yawan mutane an gane wannan ko to kun ga wannan shine sharadi guda biyu sharadin farko shine me kufurin bawahan inda na mina lahi fihi burhan na biyu al-qudra ala izalati tuna tarattu bi fasadin akbar ya zamanto muna da iko akan cire shi ba tare da faruwan wani barna mafi girma ba an gane wannan ku akwai ka'ida na usulul fiqh wai la yajuzu taghyirul munkar bima huwa ashadd min baya halatta a canza barna da barnan da ya fi shi in zaka canza barna ka tabbatar da zaka kawo gyara ne kada ya zamanto zaka canza barna sai ka kawo barnan da ya fi shi to wannan haramun ne abinda ka aikata fa in takallafa ahadu shardaini to idan ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu suka yi fashi ba takallafa ɗaya daga cikin sharadi guda biyu ya yi fashi fal wajib as-sabru wa sam'u wa ta'a lahum anan abin da yake wajibi shine hakuri da kuma ji da biyayya a gare su wannusu sirran da yi musu nasiha a boye kun ji ko idan ya zamanto ɗaya daga cikin sharadin nan ya yi fashi ya zamanto shugaban bai kafirta kufurin bawahan ba ko kuma a'a ya kafirta kufurin bawahan amma ba mu da iko akan cire shi kun gane wannan ko a me wajibi akan mu abin da yake wajibi shine as-sabru was-sam'u wat-ta'a yin hakuri da kuma ji da biyayya a gare su wan-nusu sirran da yin nasiha a boye idan shugaban yayi kuskure a samu wasu malamai masu tsoron Allah su je su mai nasiha a boye ba a so a hau kan mumbari ana faɗin kurakuran shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yansa li sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya akuzu bi yadihi fa yakhluli duk wanda yake so yayin da sai ha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da kuskuren shi a fili walakin ya akuzu bi yadihi fa yakhluli sai dai ya kama hanyar shugaban ya kama hannun shugaban ya kadaita da shi idan shugaba yayi laifi ba a so ka hauka mumbari kana ta fadin laifinsa kai barawo ne kai azzalimi ne ka saci kudin mutane Allah sai ya wulakanta ka wannan ya tashi daga nasiha ya koma fadiha hunaka al-farqu bainan nasiha wal fadiha ha idan ya zama to kai kuskure da kai kuskure na kai kuskuren ban tashi fadin kuskuren ba sai da aka zo nan wajen sai na zo ji to alhamdulillah kafin a fara dauran nan na hararu wani abu wanda na ganshi yanzu akan hanya ina ganin shi dan salafiya ne kawai na ganshi yaron gumo wata budurwa akan titi subhanallah gashi nan wajen azalimi kace in ba azalimi ba wannan yarinya ir uwaka ce matarka ce azalimi mutumin banza wa'awa wallahi ka tuba ga Allah ko Allah ya wulakanta ka shin zaka ƙara zuwa majalisin yahaya salafi me zaka ce zaka ce daga yau salafiyan ma ba a yi kila dama haka salafiyan take wai na yi kuskure ba bai kuma malam ya kira ni da shi ya min da ziya sai dai bari mun zo taron jama'a sai tsinka ni to kaga wannan kai da baka da shugabanci kenan ba kana nan kawai daga kai sai kai baka da komai sai hulanka amma ga shi an maka nasiha a gaban jama'a ka ji haushi ke ina ko mutumin da yake da shedanu da yawa tare da shi yana da sojoji yana da yan sanda yana da custom yana da immigration yana ji da kanshi yana ganin shi ya isa sai ka zo zaka mai nasiha sai ka mai irin wannan wulakanci a gaban jama'a kana ganin nasiha zai tasiri la shine abin da Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa tagammadni bi nufi ka fi infiradi wajannibni nasihata fil jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih lan arda istima'a fa in khalaftani wa asaita amri fala tasakhat idha lam tuta'a yace ka lullube ni da nasihanka a cikin kadaici na idan ni da kai ne ka lullube ni da nasihanka idan ni da kai ne wajannibni nasihata fil jama'a ka nisanta da mun nasiha a gaban jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih domin yin nasiha a gaban jama'a nau'i ne na wulakanci nau'i ne na zargi lan arda istima'a ba zan taba yarda in saurari wannan nasiha ba fa in khalaftani wa asaita amri idan ka saba mun ka ki bin umurni na fala taskat idza lam tuta da'a kada ka yi fushi idan ba a baka biyayya ba gaskiya idan ka tsinka ni a gaban jama'a kada ka yi fushi idan ban yi biyayya na saurarin nasihanka ba ina ba kan gane wannan saboda haka idan ɗaya daga cikin sharaɗin nan yayi fashi fal wajib as-sabr wa sabr wa abin da yake wajibi hakuri da ji da biyayya gare su wan nusu sirran da yi masa nasiha a boye wa du'a'u lahum bis salah da yi musu addu'a Allah ya shirye su sai mu ringa addu'a ya Allah ka shirye shugaban mu ya Allah ka sa ya gane ya Allah ka sa shugaban mu ya zama to mai tausayi a gare mu an gane wannan ko al-adilla ash-shar'iyya dalilai na shari'a da suke nuna cewa dole ne a yi biyayya ga shugaba yin tawaye ga shugaba bai halatta ba qala ta'ala Allah ta'ala yace wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da ma abota umurni daga cikin shugabanninku da manyan malamai ku yi da'a gare su to hadisin manzo Allah fa sunna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi Ubadah bin Samit akwai hadisin Ubadah bin Samit radiyallahu anhu baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sab'i wa ta'a fi man shadina wa makarihi wa makarihina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa ala an la nunazi al amra ahlahu cewa Ubadah bin Samit sahabun manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sab'i wa ta'a mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan ji da biyayya mun yi mubaya'a a gare shi akan me ji da biyayya cewa muti mu yi biyayya ga shugaban musulunci fi man shadina wa makarahina a cikin nishadin mu da kuma lokacin da muke cikin ki ko muna cikin nishadi ko muna cikin walwala ko ba mu cikin walwala idan shugaba ya ba mu umurni mu ji mu yi biyayya wa usrina wa yusrina haka nan lokacin kuncin mu da lokacin saukin mu lokacin da muke cikin kunci da lokacin da muke cikin sauki muke cikin farin ciki idan shugaba ya ba mu umurni mu yi masa biyayya wa ansaratin alaina hakanan da lokacin da shugaba yayi baba kere akan mu wannan ansaratin alaina ya kamata mu karke shi da kyau an gano wannan ko ma'ana ansaratin alaina shine shugaba yazo yayi baba kere da dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ba nashi bane amma sai yazo ya mamaye dukiyar gwamnati daga shi sai ƴaƴan shi sai ya ringa san mana dan kadan ko yayi baba kere da mulki daga shi sai ƴaƴan shi sai ƴan uwan shi kawai an gano wannan ko irin wannan kamar abin da ya faru bayan karewan khulafa'ur rashidun bayan karewan khulafa'ur rashidun an samu abin da ake kira mulki wato mulki shine a samu gida ɗaya kawai shi ta mulki in wannan ya gama akwai dan shi in wannan ya gama akwai dan uwan shi sai zaman to mulki dai yana ta kewayawa tsakanin gida guda ɗaya kamar irin mulkin da ake yi a sarakunan nan arewa ko sarkin Zazzau sarkin Kano sarkin kaza babu wani wanda ya isa ce zai yi mulki a Zaria yanzu in ba yana da alaka da gidan ba babu wanda ya ce zai mulki a Kano yanzu in ba shi da alaka a gidan dole sai ya zama dan gidan yanzu sai ɗaya daga cikin mu ya ce yana son mulkin Kano to sai dai mafarki yake mafarki ne kawai an gane menene alakarka da Kano shin kana da wani dangantaka ne da sarkin Kano a'a to hakura ina fatan gane wannan to irin wannan shine asaratin alaina lokacin bayan manzo Allah ya bar duniya an samu mulki na khulafa'u rashidun Abubakar yayi mulki bayan ya gama Umar yayi mulki gida ɗaya ne ba gida ɗaya bane da Umar ya gama Usman yayi da Usman ya gama Ali bin Abi Talib yayi radiyallahu anhu kaga dukkan su gaba ɗaya ba gida ɗaya bane to amma bayan waɗannan sun kare sai ainihin aka fara yin mulki wanda ya fara mulki a duniya shine Muawiya an gane wannan ko bayan Muawiya ya hau mulki sai ɗan shi Yazid ya hau bayan ɗaya Yazid kaza aka yi mulkin to wannan shine mulki na Banu Umayya in an ce mulki na Banu Umayya kabila ne guda ɗaya za su yi mulki an gane tun daga shugaban ƙasa gwamna chairman ƴan majalisa kansila waye duk gaba ɗaya kabila ɗaya ne shin mu ƴan Najeriya za mu iya haƙuri da irin wannan gashi shugaba ɗaya ya yi baba kere tuwo na maina ya mai da mulki ya zamanto tuwo na maina gaba ɗaya su suke mulki Banu Umayya Banu Abbas wannan Banu Abbas gaba ɗaya ƴaƴan Abbas ne kaɗai za su yi mulki kun gane wannan ko to irin wannan shine manzo Allah yake cewa ko da kun ga irin wannan mulkin ku yi haƙuri kada misalin mu ga shugaba ya yi baba kere da mulki ƴan sanda na hannunsa custom na hannunsa immigration sojoji duk gaba ɗaya wato masu ƙarfi gaba ɗaya a ƙasar suna hannunsa wanda in mun ce za mu tashi mu yi fito na fito da shi to zai haifar da wani irin zubar da jini wanda Allah ta'ala ya san ƙarshen shi to irin wannan idan ya zamanto mun fahimci cewa idan mun ce za mu yi gyara zai haifar da wani irin zubar da jini wanda Allah ya san ƙarshen shi in ma zubar da jinin ya zamanto mu samu nasara ko ba za mu samu ba kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa babu wasu mutane da suka taba daukan makami suka ce za su kifar da gwamnati face barnan da suka haifar ya ninninka amfanin an gane mafi yawa ma da suke daukan makami mafi yawa ba sa samun nasara a cikin mutane 100 da suke daukan makami da wuya a samu kashi 2 cikin 100 sun samu nasara ina fatan gane wannan wato zamanin magabatan mu an samu mutane da yawa sun jaraba wannan bai haifar ma musulunci da ido ba musulunci ya fuskanci matsala mai tsanani daga irin wayannan mutane masu ganin cewa za su kawo gyara sun ga shugaba yana zalunci sai ce ya kamata a cire wannan shugaban a sanya shugaba mai adalci saboda mutane sun gaji da wahalan wannan shugaba to a lokacin da aka ce za a cire shi sai kuma bala'in da zai faru sai ya ninninka bannan da shugaban ke yi kun lura zai iya wakilin shugaban yana kan mulki bari na kawo misalin Najeriya da muke ciki yanzu Najeriya da muke cikin talakawa suna ihu. Suna ihu kaya yayi tsada. Suna ihu gashi nan barazana na ainihin kidnapper. Suna ihu babu da wuta, babu da ruwa, babu da kaza. Sannan ilimi ma kai da kasar ka sai ka biya kuɗi mai yawa sannan kai karatu. In ba haka ba sai dai ka zauna cikin jahilci. Ko? To idan muka ce to saboda shugabannin nan abin da suka yi mana ba mu gamsu da shi ba. Shugabannin nan sun shiga haƙƙinmu. Yanzu kawai ya kamata mu cire waɗannan shugabanni a kawo su. Shin muna da tabbacin cewa in muka ɗauki makami za mu iya samun nasara akan gwamnati mai ci? Mafi yawa ma masu ɗaukar makamin galiban su ne a ƙasa. Kuma shin yaƙin shekara nawa za a yi ana yaƙin? Wane ne zai iya gaya mana cewa in muna so mu cire shugaban nan mu kawo wani shekara nawa ne za mu cire shi mu kawo wani? Ila wani ya ce ma wallahi Allah ya dawo nan da sati biyu. Wanda bai san yanda yaƙi yake ba. Da ka ce nan da sati biyu sai gari ya waye ka. Sai ga yaƙi ya kai nan da shekara 30 ma. Kamar abin da ya faru a Somalia. Mutanen Somalia sun ɗauka cewa shugaban su ya yi ridda. Za su iya cire shi cikin sauƙi. Ba wahala. To ina ji yanzu sun doshi shekara 40. Mutanen Somalia ana ganin kamar cire shugaban abu ne mai sauƙi. Yanzu an doshi shekara 40. Babu alama ma za su yi nasara. Ba alama ma. Kai bilhassali ma. Kullum su ne a ƙasa. Kuma ita gwamnatin tana nan da ita ce gwamnatin. Tabbatan gane wannan. To sannan ga Ikhwanul Muslimin a Misira. Sun fara da'awa 1990s. Da suna da'awa lokacin da suka yi da'awa Ikhwanul Muslimin. Sun yi ƙoƙari, iya ƙoƙari wajen ganin sun cire gwamnatin sun sanya wani. To ina ganin kusan sun kusan kai wajen shekara 100 yanzu. Sun kusan kai ƙarni guda. Yanzu Ikhwanul Muslimin ma kusan ma sai a ce ba labarin. An gane wannan ko? Ba labarin. Ba su iya cire gwamnatin ba. Bilhassali yanzu su ne ma ake neman su. Yanzu Ikhwan, gwamnatin Misira, in ta san kai ɗan Ikhwan ne za ta kama ka. Wata ɗaure ka. Sai ta azabtar da kai. Kuma in kuna so ku yi mitin a matsayinku na Ikhwan yanzu, sai dai ku yi mitin a ɓoye. Kada wani ɗan Najeriya ya zo ya kuskure cewa shi ɗan Ikhwan ne. Bari ya je neman 'yan Ikhwan a cikin wajen. Wala kana gaya ma 'yan sanda sai su ce alhamdulillah ka kawo kanka. Ina ba ta gane wannan. To kaga wannan mutane Ikhwan sun zo da niyyar su kawo gyara su cire gwamnatin Misira. Saboda a cewar su gwamnatin Misira tana da kurakurai. Eh tana da kurakurai. To sai suka yi amfani da ƙarfin makamai. To yin amfani da wannan ƙarfin makaman sai ya zamanto da 'yan tawaye ne da gwamnati aka yi yaƙi. To galiban aka yi yaƙi da 'yan tawaye da gwamnati, galiban gwamnati kan samu nasara kan 'yan tawaye sai kaɗan. Ina ba san gane wannan. To shi ne ainihin Ubada bin Samit yake gaya mana a nan wajen. Mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan ji da biyayya a cikin nishaɗinmu, wato da walwala da kuma rashin walwala. Da kuma cikin kunci da kuma cikin sauki wa asaratin alaina da kuma in shugabanni suka yi babakere akan mu. An gane wannan ko? Yanzu in aka ɗauki makami, na kawo misalin Najeriya. Idan muka ɗauki makami yanzu, kaga dai yanzu gashi muna yin daura yanzu. Gashi kowa da kowa cikin kwanciyar hankali ya zauna yana sauraron daura. Sannan an jima bayan la'asar za mu yi tafsiri a masallacin nan. Ko kowa zai zo ya saurara. Haka ne? Sannan kuma bayan nan wasu daga cikin ku bayan an gama daura za su wuce kasuwa. Aje a baje koli a yi kasuwanci cikin kwanciyar hankali babu tsoro. Sannan wasu daga cikin ku za su wuce wajen aiki. Wasu za su wuce karantarwa. To a ƙaddara sai muka ga wannan gwamnati na Tinubu gaskiya zaluncin ya yi yawa. Gaskiya mu gaskiya wannan gwamnatin ba ma son ta. Kawai bari mu ɗauki makami kawai. To idan aka fara yaƙi wannan dauran da muke yi yaya za a ci gaba ko? Shin zai yi an jima a je a yi tafsiri? Kuna ganin idan Yahaya Salafi ya zo sauran mutane za su zo? Sai dai zo in tsaya ni kaɗai kawai ina mazurai ina jiran mutane. ina mutane ja ana yaki zamu zo tafsiri akar makallawo ana zubar da jini ma zo tafsiri ga gwamnati na kabar muta tana neman yan tawaye to kila ba mu ma mana yan tawaye kila wa iyaz billah to mu da muke yan tawaye ma zo tafsiri idan mun zo fa tana neman mu to idan aka fara yaki wane ne ya san karshen yakin sannan aka fara yaki kasuwanci zai yi shin yawon wa'azi zai yi hada-hada zai yi menene zai yi idan kaga ana sauraron wa'azi kwanciyar hankali ne idan kaga ana zuwa kasuwa ai kasuwanci kwanciyar hankali ne kun gane wannan ko to anan wajen ba wai ba a so a yaki azzalimi bane idan azzalimi yana zalunci in zaka iya kire shi cikin sauki alhamdulillah amma in zaka yake shi ya zama to ka tono wa kanka bala'in da dama ka kyale shi da yafi dama ka kyale shi da yafi misali a ce dan jariri ne dan karamin yaro zai yi fada da mutumin da yake irin jim din nan irin gashi da munzul a jikin shi ta ko ina jijiyoyi a hannunsa sai dan karamin yaro dan jariri dan shekara yaro dan shekara 7 yana zai fada da wannan ya kuke tunanin wannan fadan zai kasance wannan mai jin daga shi kawai zai haka in yi haka yi haka ya an manta da shi na'am hadisin Bukhari ne kuwa abinda ne ka kawo kaman idan mai iza mai idan kaga al'ummata tana jin tsoro tana jin tsoro ta cewa azzalimi ya kai azzalimi to hakika tawaza'a to hakika al'umman nan ta yi bankwana da annabi amma wani hadisin ba hadisin Bukhari ba ne kadan binciko mana shi a ina ka samu shi a gani amma dai abin da hadisin ke nufi in dai aka samu al'umma ta tana jin tsoron su ce ma azzalimi azzalimi to ai idan shugaba ya zama to dan bala'i wanda yake azzalimi na hakika kai saka ce mai azzalimi eh akwai shugaban da kace mai azzalimi nan take ka tafi lahira musamman irin kasu garuruwan communism garuruwan communism sun dauki kansu ne a matsayin shugaba da kansu a kamar Allah ne in ka zo ka fito ka ce mai yayi laifi zai kashe ka nan take ne an gane a yanka ga zaka iya akwai shugaban da in mai tsoron Allah ne shi zaka iya ce mai azzalimi kuma ya saurare ka kuma kila ma ya aiki da maganar ka akwai shugaban da babu tsoron Allah zuciyar shi ya riga ya bushe kana kira shi azzalimi zai kai ka lahira ka fahimta nan abin da ake nufi fa ba ana nufin wai kada kai wa'azi ga shugaba ba kana jina wa'azi ga shugaba wa kidi amma kai masa wa'azi irin wa'azin da zai amfane shi amma yanzu ka gane yanzu ka zo ka samu shugaba kawai da ganin shi ya kai azzalimi ya kai barawu to kana so ne ya aiki da wa'azin wa'azin dama kai ne dan yayi ko kuma dan ka more in na kalle ka yanzu kai zalunci nace ya kai azzalimi Allah sai ya wulakanta ka ba ina yi bane dan ka gane ina so ne in nuna wa mutanen gari ni jarumi ne a shi musulunci bai da ka aibanta ba musulunci yana so ka yi da siya ne shi shugaba wanda yake dauke da ragaman al'umma ana so ka nuna mai kuskuren shi gyara tsakanin ka da shi nuna mai kuskuren shi an gane in san samu ne in zaka iya zuwa fadan shi ka je har fadan shi ka gaya mai in ba zaka iya zuwa ba bai iya zuwa wajen shi ka bashi sako ya gaya mai an gane in ko ba zaka iya ba to zaka iya yin wa'azi a dunkule ka faɗi irin kurakuran shugaban ga ka faɗa a gaban shi ba tare da ka ce kai ne mai laifi ba in shugaban yana zalunta mutane yana zuwa sai kai hudu ba kan zalunci kai hudu ba Allah ta'ala ya hana zalunci Allah yana wulakanta azzalimi ina muku wa'azi ya ku azzalimai ku tuba ga Allah ka kawo misalai na zalunci da irin azaban da Allah yake wa azzalimi in ya kama ka da shi kaje me nama ina wa'azi abinda na gani a rubuce ne da karanta ban ce kai ba an gane to ban kira suna ba kawai na zo na yi wa'azi akan zalunci in ka san kana yi kitu ba amma ban kama sunanka ba irin wannan in ka san shugaban ba za ka iya zuwa wajen da yake ba sai ka dauki sako ka ba wanda zai kai gare shi in baka samu mai kaiwa gare shi ba duk san da ka zo masallaci sai Allah ya sa shugaban ya zo wannan masallacin sai kai hudu ba akan zalunci shugaban yana ji an gane wannan ko to shine wato ma'ana assalamu alaikum assalam sai da wannan sai ka bace mu kai kaga hadisi ruwaya ne na Imam Ahmad an gane shi idan shugaba zai iya idan shugaba za iya gaya mai gaskiya in yayi zalunci shi ma in yayi zalunci ba ana so ka zo gaban jama'a kace ya zalim ba zaka iya zuwa ka same shi a fada ka nuna abin da yake yi zalunci ne ya bari an gane ku yawa magana wa asaratin alaina din da nake so ku gane kusan hikimar musulunci wato yin babakere idan shugaba ya zo yayi babakere da mulki kamar yadda muke ganin yanzu irin mulkin na kawo misalin da sarkin Zaria sarkin sannan har Saudiya ma ko irin tsakin tsarin mulkin Saudiya ya yake shi ma tsarin mulkin Saudiya tsari ne na ainihin mai na sarauta idan shugaba ya rasu ila dan shi ya hauko dan uwan shi ko fahimta ko to annabi ya ce ko irin wannan shugabancin ne mafi alkhairi mu yi hakuri kada mu ce dole ne sai an yi abin da muke so musamman idan shugaban yana iya kokarin shi akan abin da yake yi ko kuma shugaban bai kafirta kufuran ba wahan ba an gane wannan ko wa ala Allah nunazi al-amra ahlihi kuma kada mu yi jayayya ga shugabanci ga mutanen shugabanci kada mu yi jayayyar shugabanci ga ma'abocin shugabanci kada ya zama to ga wanda yake mulki saboda wanda yake mulkin nan fasiki ne shi ko azzalimi ne shi sai muke muna so mu yi jayayya da shi sai mun cire shi an gane a mu yi kokarin mu masa wa'azi ya gyara mu nuna masa kuskurensa cikin hikima ya gyara an fahimce ne ai kada mu yi jayayyan al'amarin shugabanci ga ainihin ahalin shugabancin ala sai annabi ya ce illa an tarau kufran bawahan sai dai in kun ga kafirci baro baro inda kun min Allah fihi burhan wanda kuna da hujja a cikin shi daga wajen Allah kun ji wannan ko kun ga dalilin da aka ce kafin a yi ma shugaba ta waye sai shugaba ya kafirta kufran bawahan kafirci baro baro inda kun min Allah fihi burhan wanda ya zamanto ku din nan kuna da hujja a bayyane daga wajen Allah amma idan ya zamanto baka da hujja kai amfani da ra'ayinka ne kawai ni a ra'ayina shugaba ya kafirta kaka yi tawaye sai kana da nassin Qur'ani da hadisin manzon Allah da ya nuna cewa fa lallai shugaba wani abin da ya aikata kafirci ne amma idan kwakwalwanka ne ya kafirta shi to anan wajen ba a cewa za a yi ma shugaba tawaye an gane wannan ko dan annabi malami yana cewa al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani shi kafirci yana tabbata ne da nafsi ba wai da maganan wani da wani ba ba a kafirta mutum da ra'ayin wani man kana rabbul alamin wa abduhu kar kafarahu fa zaka zulku furani duk wanda ya kasance ubangijin talikai da kuma bawansa sun kafirta shi to wannan shine kafiri in ya zama to Allah ya kafirta ka ko manzon Allah ya kafirta ka kai ne kafiri amma in ra'ayin wani malami ne to ba a kafirta mutum da wannan an gane to wannan kenan sannan akwai hadisin Ibn Abbas radiyallahu an annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi duk wanda ya gani ga shugabansa wani abin da yake kyama yayi hakuri akan wannan abin fa innahu man faraka aljama'a shibran fa mata illa mata mitatan jahiliya domin lalle duk mutumin da ya rabu da jama'a ya rabu da ainihin shugabanci gwargwadon tsika haka ko dan kadan ne ya dan yi tawaye ga shugaba sai ya mutu cikin wannan hali illa ma tabita ta jahiliya face ya mutu irin nau'in mutuwa na jahiliya mutafakun alai kuma wannan hadisi ya nuna idan mutun ya ga wani abu ga shugaban sa da yake kyama daga cikin abinda kake kyama idan shugaba ya hana ka ilimi yaya idan shugaba ya hana ka ainihin ruwa ya hana ka wuta in shugaba yazo yana zaluntarka baya baka haƙƙinka duk wannan abin kyama ne to anan wajen babu wanda yake ka dauki makami kai hakuri an zalunce ka in kaje an ce mutun yayi hakuri ba an zalunce shi ne eh duk wanda ya gani ga shugaban sa ya ga wani abin da yake kyama ga shugaban sa yayi hakuri nan da aka ce kai hakuri mai hikimar da yasa aka ce kai hakuri idan ka dauki mataki me zaka jawo ma al'umma yanzu menene yake faruwa a Sudan yanzu me yake faruwa a Sudan a Sudan ba ana yaki ba akan me ake yaki akan shugabanci ne an samu wasu ƴan tawaye suna so su kibar da gwamnati to yanzu ina ganin an kai shekara wajen nawa yanzu ana yaki yanzu kasar Sudan makarantun Islamiyya an kulle makarantun boko an kulle ba maganar yin da'awa a masallaci yanzu mutane suna ma tsoron ransu ne yanzu abin da zaka ci ma wahala ne yanzu yunwa ana cikin yunwa mai tsanani a Sudan kuma Allah kadai ya san lokacin da yakin zai kare yakin kaman da wasa yanzu yakin gashi ya kai shekaru ana yi akwai wasu dalibai ƴan Najeriya suna karatu a Sudan da aka fara wannan yaki suna karatu a jami'a aka sallame aka ce su dawo sai an gama yakin to kila nan da shekara 10 za a gama yakin ko shekara 20 to haka za ka yi ta jira ba za ka yi karatu ba to kun ga kaɗan daga cikin barnan da ke faruwa ga ɗaukan makami kenan mai ɗaukan makamin in ya ɗauka zai ɗauka kaman zan gama da gwamnatin nan da lokaci kaza to shi ya sa ma kanshi ajanda shi yana nashi Allah na nashi ne to ita kuma gwamnatin kila ka ɗauki makamin sai ka ga cewa ashe kai kuskure ashe sai an yi shekara 30 muna gaba ana yake mako 40 kuma inda shi shi sai annabi ke cewa duk wanda ya gani ya ga wani abu ga shugaban sa da yake kyama yayi hakuri in dai ba kafirci baro baro bane kawai kai hakuri kaga wannan abin da ya aikata zalunci ne in ka dauki makami to zaluncin da zaka janyo yafi nashi me yasa nace haka cewa in ka dauki makami zaluncin da zaka janyo yafi nashi wai zai gaya mun dalili in ka dauki makami masu daukan makamin sun fi zama azzalime fiye da shugaban yauwa kaga kamar yadda nace yanzu yanzu ba muna yanzu Najeriya ana complain kan shugabanci ko ba ana complain ba to yanzu duk da complain din da ake yi ba ma cin abinci muna ci ko ba dadi ko sannan ba ma zuwa mu je mu yi aiki a ɗan samu kuɗi ba ma zuwa makarantun Islamiyya mu yi karatu ba ma zuwa sauraron daura ba ma zuwa mu kai ziyara da sauransu to idan aka fara yaƙi da yanzu aka ɗauki makami Allah kaɗai ya san lokacin da yaƙin zai tsaya to kuma aka fara wannan yaƙin mu da muka yi tawaye ga shugabannin to zai yiwu mu ƙara zuwa mu dinga yin daura sai an gama yaƙi zai yiwu a dinga zuwa makarantun Islamiyya duk makarantun Islamiyya za a yi hutu in an shekara 10 ana yakin za a shekara 10 cikin jahilci ina ba san gani zai zamanto shin zai yiwu ana cikin wani yaki mu je kasuwa to yanzu da wanda ya dauki makami da shugaban da cikin mulki shugaban ya zalunce mu wanda ya dauki makami gashi nan muna ganin da cewa muna ji yunwa to yanzu ne ma zamu ji yunwa yanzu ne zamu ji yunwa da me da hujja tunda dai muna zuwa kasuwa amma babu dadi ne muna zuwa mu yi karatu amma babu dadi muna cin abinci babu dadi ba haka muke so ba to amma da zarar mun dauki makami al'amarin zai ninninka zai zama to samson ba za mu je kasuwan ba ma yanzu yakin da ake tsakanin Isra'ila da America yanzu da Isra'ila da Iran kuna ganin zai yi mutanen Iran su je kasuwa mutanen Isra'ila ba ba kasuwa ba makaranta kowa yana neman inda zai boye ne fa ya kwaci ransa yanzu kenan da shugaban da yake kan mulki da wanda ya dauki makamu wai fa zalunci to kun gani to wannan shine hikiman da annabi yace mai hakuri ba an gane ba wai ana goyen bayan shugaban bane ba wai shugaban abin da yayi yayi daidai bane a'a wannan hadisi muttafaqun alai akwai hadisin Auf bin Malik radiyallahu anhu lamma zakara shiraral a'imma lokacin da manzon Allah ya ambaci ashiraran shugabanni annabi ya ga mana shiraru a'immatina allazina abana allazina tubjidunahum wa yubjidunahum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wato ashiraran shugabannin mu sune ainihin wa'annan da kuke kyaman su su ma suna kyaman ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna zine mu suna zine muku ila da ya rasulullah ya manzo Allah afala nunabihum bi sayf shin ba za mu yi musu tawaye da takobi ba tunda dai azzalumai ne suna kyaman mu muna kyaman su sannan suna zine mu muna zine musu ya rasulullah kawo mu yi musu tawaye mana mu yi watsi da su da takobi mana sai annabi ce la a ka kuyi ma aqamu fikum as-salah matakar sun tsaye da sallah a cikin ku kamar ya ce kada ku ce za ku dauki makami a kan su in dai ba su kafirta ba kufuran bawahan an gane ku in dai shugabannin ba su kafirta kufuran bawahan ba kada ku dauki makami a kan su akwai hadisi Ummu Salma radiyallahu anha take cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam satakunu umara fata'rifuna wa tunkiru za a samu wasu shugabanni za ku yi sha'awar wasu halayensu kuma za ku kyamaci wasu abubuwa daga cikin halayensu shugabannin nan fata'rifuna wa tunkiru za ku yi sha'awar wani policy nasu kuma za ku yi inkarin wani policy nasu za su kawo wasu kudurori wanda bai muku ba kudurorin an zalunce ku ne an gane wannan ku a kalu sai suka ce ya afalanu qatiluhum to ya rasulullah in sun kawo wani kuduri wanda bai mana ba shin ba za mu yaƙe su ba an gani kuma ce yanzu za a ce muna karatu kyauta saka ce yanzu kudin school fees yanzu 500,000 me yi yayi mai wanda ba zai bai bari shin wannan kuduri ya mana ba zai yi ba kuma aka sa mana haraji mai yawan gaske ya zama to ana tatse mana kuɗi kuma ya zama to ba sa yin abin da muke so shi ne sabbin to ya rasulullah irin wannan shugaba wanda yake yi irin wannan ba za mu yaƙe su ba sai annabi ce a'a la ma sallau a'a matkar suna sallah kenan matkar ba su kafirta ba kufurin bawahan an bai tai sannan akwai hadisi Wa'il bin Hujr radiyallahu an a sa'ala Salma bin Yazid annabi sallallahu alaihi wasallam Salma bin Yazid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna na haqqahum me zaka ce ya rasulullah idan shugabanni suka tsayu akan mu suna tambayar mu haƙƙin su shugaban yana tambayar mu haƙƙin sa yana so mu yi masa biyayya wa yamnuna na haqqana amma kuma shugabannin suna hana mu haƙƙin mu su suna so mu yi musu biyayya amma su ba su ba mu haƙƙin mu to ya rasulullah ya za mu yi da irin wayannan shugabanni faƙala sai annabi ya ce isma'u wati'u ku ji ku yi biyayya ku ji ku yi biyayya ga irin wayannan shugabanni bi ma'ana idan suka nemi haƙƙinsu a wajen ku ba su haƙƙinsu in dai bai saba ma littafin Allah da sunna ba amma in ya saba ma littafin Allah da sunna babu biyayya a gare su fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum lallai abinda aka daura musu yana kansu kuma abin da aka dora muku yana kan saboda haka idan sun nemi ku ba su haƙƙin su ku ba su ko idan sun hana ku tunda sun fi ƙarfin ku ku ba su ga Allah Imam Muslim ya ruwaito to ijma'u ulama qala al-imam as-sahawi fi aqidati al-imam as-sahawi ya faɗa cikin littafin sa al-aqida as-sahawiyya wala narar khuruj ala a'immatina ba ma ganin mu ahlus sunna mu ɗan salafiya ba ma ganin yin tawaye ga shugabannin mu wa ala wulati umurina da kuma masu jagorancin al'amuran mu wa in jaru ko da sun yi zalunci kuna jin wannan ba ma ganin mu dauki makami muke zamu kifar da shugabannin mu wa in jaru ko da sun yi zalunci me yasa menene hikiman shugabanni sun yi zalunci amma kuma an hana mu doki makami akan su shin ba a so ne a taba shugabannin ko kuma amfanin zai koma kanmu ne wane ne zai amfana da wannan sai ya zama amfana cewa ba ma ganin yin tawaye ga shugabanninmu koda sun yi zalunci me yasa aka ce kada mu yi tawaye ko sun yi zalunci shin ana goyon bayan a bar azzalimi ya ci gaba da zalunci ne me aka hanga yau an duba bardan da zai biyo baya ne shugaba yana da ƙarfi yana da makamai in ka ce za ka kifar da shi ba zai yale ka ba za a yi yaƙi ne to wajen wannan yakin Allah kadai ya san sanda za a gama kuma da zarar an fara yaki to duk wani abu na jin dadi da walwala ya kare in kaga mutane suna karatu a islamiyya suna zuwa makarantun boko suna zuwa kasuwanni suna zuwa ma'aikata ana cikin kwanciyar hankali ne babu yaki da zarar an fara yaki komai zai dakata an gane wannan ko to wannan zaluncin da shugaban yayi malamai masu tsoron Allah su ringa samun shugaba suna mai wa'azi su gaya mai ji tsoron Allah Allah ba zai tambaye shi abinda aka ba shi ciwo Allah ba zai kyale shi ban ya zalunci talakawa idan ya yi aiki da wannan wa'azi alhamdulillah in bai yi aiki da shi ba kun da isar da saƙo amma kada a ce za a ɗauki makami ɗaukan makami baya zuwa da alkhairi ga al'umma an gane mun ga garuruwa da yawa yanzu ƙasar Syria tana daga cikin manya-manyan kasashe masu ƙarfi a kasashen Larabawa a da amma yanzu ba an yi wajen shekara 8 ko 9 ana yaƙi a Syria ko biye da haka wannan yaƙin an yi rugurgu da wannan yaƙi da garin an kashe talakawa masu yawan gaske biliyoyin talakawa sun mutu sannan an wargaza garin an rufe masallatai an rufe makarantu an yi kaza da sauransu kuma da aka rusa wannan abun bai haifar wa mutanen garin da tsamin ido ba yanzu Syria ba su daga cikin kasashe masu karfi yanzu kafin ta farfaro shekaru ne masu yawa Libya fa da Libya a zamanin ainihin Gaddafi da Libya a yanzu wanne ne yafi to Libya na da za ka ga mutum in kai ɗan Libya ne za a baka gida kyauta ana baka abinci kyauta a baka mota kyauta komai kana cikin walwala a cikin rayuwarka mutanen garin suka ce Gaddafi azzalimi ne su har yanzu ba su yarda da jin dadin da ya basu ba eh kana zaune fa gida kyauta za a yi maka supply din abinci kyauta in kai dan garin ne baka da wata matsala a rayuwa daidai gwargwado ba magana kudin makaranta ba magana kudin wuta amma mutanen suka ga ai gwamnatin ba ta yi musu ba suka haɗa kai da azzalimin America aka zo aka kifar da Gaddafi kafin a kifar da shi an zubar da jini an yi yaƙi an yi kaza to bayan Saddam ya mutu har yanzu ana nan ba zaman lafiya a sosai a binin a Libya an gari bayan Gaddafi ya rasu ina ganin an ci gaba da zubar da jini ana ta yaƙi ana ta yaƙi kun gane wannan aiki to irin wannan shine abinda kaga manzon Allah ya hango ya ce mana idan shugaba ya zalunci ka kuce za ku ɗauki makami ɗaukan makami galiban bai zuwa da alkhairi ga al'umma idan kun ɗauki makami sai kun yi nadama sai idan kun fara yaƙin sai ku yi nadama ko lokacin nadama ya wuce Allah shi kiyaye to shi ne yake cewa ko shugabannin nan sun yi zalunci wala nadu alaihim ba ma musu mummunan addu'a idan shugaba yana mulki sai kana cewa Allah ya tsine mishi Allah ya kwashe mai albarka idan Allah ya amshi addu'anka to wane ne zai sha wahala dama tsinen ne ke zalunci tsinen ne ke kashe mutane in ka ce Allah ya tsine mu shugaba Allah ya ce amin to kaga sai tsinen ne ya dumfare ka ya zo ya zalunce ka ya kwashe maka dukiya ya buge ka kuma ya hana kuka ku fahimci wannan ai yanzu kana da yaro sai kana mai yaron ka addu'a Allah ya kwashe mai albarka bala'i zai koma ina zai koma kanka to shugabanni idan muna san alkhairi shugabanni bai dace mu ringa musu mummunan addu'a ba mu ringa addu'a Allah ya shirye su Allah ya sa su gane Allah ya ba su zuciyar da za su tausaya wa talakawa Allah ya ba su karfin imani da za su yi wa talakawa adalci an gane wannan ko shine yake cewa wala nanzi'u yadan min da'atihim sannan ba ma zare hannu daga yin da'a a gare su ba ma zare hannaye mu daga yin da'a a gare su Allahumma sai dai in sun kafirta kufrun bawahan wa nara da'atuhum min da'atillah muna ganin da'a ga shugabanni wato yana daga cikin da'a ga Allah domin Allah ta'ala shi yace ayi da'a a gare su azza wajal wa nara da'atuhum min da'atillah azza wajal farida muna ganin yin da'a a gare su wato yana daga cikin da'a ga Allah kuma farilla ne yin da'a gare su malam ya amuru bi ma'siya matkar ba su yi umurni da saban Allah ba idan shugaba yace mu zo mu saba ma Allah za a bi shi kamar shugaba yace daga yau bai sanya ga mata sun sa hijabi yana so ya riga ganin mata suna sanya mini skirt jikin su na bayyana za a saurare shi za mu ce nan fa daya idan shugaba yace daga yau baya so a ringa yin sallah yawa duk wanda duk in yaga wani na sallah zai hukunta shi za mu ce nan fa daya gaskiya sallah fa sai mun yi ko shugaba yace baya son ya ƙara jin an kira sallah a masallatai idan lokacin sallah yayi kawai kowa ya rike kawai za a dinga fada a radio ko TV za a dinga fada din lokacin sallah ya ce to yanzu sallah za a dinga yin shi karfe 1 kowa ya sani karfe 1 yayi kowa ya zo masallaci amma in shugaba yace in ya ƙara ganin wani ya kira sallah za a hukunta shi to kiran sallah a cikin garin musulmi wajibi ne duk shugaban da ya hana kira sallah wannan shugaba ya cancanta wato ai masa tawaye an gane amma fadin tawayen akwai maslaha in babu maslaha sai mai ta hakuri har Allah ya mana maganin sa an gane wannan ku wannan da ulahum bis sala muafa kuma za mu yi ta musu addu'a da kirkintaka da kuma lafiya Allah ya sa shugabanmu ya zama na kirki kuma Allah ya bashi lafiya ya samu daman yi mana mulki da adalci قال ابن حجر ابن حجر يأتي وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتكلم ما لم يفجوا سنجي إجماعي أكون وجب كنين طاعة شوغبا ميرنجاي وانيني السلطان المتكلم شوغبا واندي يجوي ملك هر يسامو ييرنجاي كن سمون چه حرام ني أتوكي مكامي شوغبا تو سيواني متن يكي يدائي جوانا شاورا sai zo ya shirya yan tawaye ya zo yan tawaye nan suka dauki makami suka yi tawaye ga shugaba sai kuma Allah ya ba su sa'a dan mun ce mafi yawan yan tawaye ba sa samun sa'a shi wannan da ya tawaye sai Allah ya ba shi me sa'a to da Allah ya ba shi sa'a a nan wajen ya kamata ne shi ma mu yake shi mu mai tawaye ko za mu hakura ne da shi tunda dai shi din nan an hana shi ya yi tawaye sai ya dauki makami ya zo ya tawaye to yanzu abu ce to tun da dai an hana shi yayi to shi ma wallahi sai ya sauka a wajen sai ya saukan nan shi yan sanda na hannun shi to wata sabuwar fitina zai zama to garuruwan musulmi kawai za mu zama to cikin bai tashin hankali za mu zama to garuruwan musulmi za mu kare ne cikin fitina daga wannan yaki sai wancan yaki sai wancan yaki an gane wannan ko to shi da kace malaman fiqhu sun yi ijma'i akan wajibcin da'a ga shugaba al-mutakallim wanda ya yi mulki ya samu galaba wal jihad ma'ahu kuma za mu iya tafiya jihadi tare da shi wannan shugaba al-mutakallim idan zai jagoranci jihadi za mu bi shi duk da cewa shi ma kanshi dan tawaye ne wa anna da'atuhu khairu min al-khuruj alayhi cewa lalle yin da'a a gare shi yafi alkhairi daga yin tawaye a gare shi shugaban bai kyauta ba amma gara mu yi da'a a gare shi yafi alkhairi fiye da me fiye da mu tawaye a gare shi lima fi zalika min haqqin dima saboda abin da ke cikin wannan na tsare jine ne al'umma wa taskinu da'ama kai da'ama nan wa taskinu da'ama da nadar da fitina taskinu da'ama ba amma bari lima fi zalika min haqqin dima wa taskinu da'ama saboda abin da ke cikin wannan na tsare jinin mutane da kuma nadar da ainihin wato fitina an gani idan an yi da a gare shi to an natsar da fitina alhikima min zali hikima daga wannan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kudai barna ana gabatar da shi akan janyo amfani ba a so wato mutum yana so ya tun kudai barna sai kuma ya kawo barnan da ya fi shi to wannan ba karamin mabannaci bane kamar mutum ne yake wanke ainihin jini da fitsari mutumin da ya wanke jini da fitsari ya kenan da jini da fitsari wanda ya fi zama najasa fitsari to sai aka ce mai ga jini a jikin mutum sai dauko fitsari wa zai wanke wannan jinin da saboda haka idan musiba ta zo ba a so ka kautar da musiba ka kawo musiban da ya fi shi ana so in zaka kautar da musiba ya zamanto musiban da zai zo na gaba kare ya kai shi ko kuma ya zamanto samsam babu wata fitina la yuzalu sharrun bi sharrin akbar min ba a gusar da sharri da sharrin da ya fi shi girma an gane wannan ku al khuruj yatarattabu alayhi adafu mafasid wato shi tawaye wato barna ninkin baninkin yana biyowa baya barna ninkin baninkin adafu mafasid yatarattabu alayhi al khuruj yatarattabu alayhi adafu mafasid shi barna shi yin tawaye ninkin baninkin na barna na biyowa baya a gare shi min maqsadatil hakim biye da barnan shugaban wato shi mai yin tawaye barnan da yake jawowa yana ninninka barnan wa barnan shi shugaban wa min hazihil mafasid daga cikin wayannan barna wanda tawa yake janyowa ma ya riga abin da ke biyowa baya na farko sabku dima yana janyo zubar da jini yin tawaye yana janyo mai zubar da jini na biyu qatalu khiyarul umma yana janyo kashe zababban al'umma saka idan an dauki makami sai ga wasu mutane masu daraja sai a kashe su kaga manya-manyan ku shugabannin ku da kuke ji da su kuna mutunta su sai ga a cikin wannan tawaye sun mutu al-fawda wa adamul aman za a samu rashin tsari da rashin security da zaran an yi tawaye sai zamanto babu gwamnati kawai kowa zai riga yin abin da ya gara an ce fawda shi da kawai kowa ya riga yin komai babu tsari in daga dama an samu wani gida an banka mai wuta ba abin da zai faru kana tafiya kawai in soka ma wuta an kashe ka to yanzu in na kashe ka za ka kai kara wajen waye ita gwamnatin za mu kai kara an bada tawaye yan sandanta suna fagen fama to yanzu tunda suna fagen fama a cikin wannan hali na fagen faman idan dama wani yana jin haushinka kana da shago a shi ma yana da shago kai din nan kana samun kasuwa sosai shi baya samun ciniki kuma dama yana ta bin hanyoyi don ya ga cewa shagon nan naka bai samu tasiri ba sai gashi an samu yaki kaga zai amfani da wannan dama kawai ya ɗibo zuga kawai a ji a banka ma shagon ka wuta kuma kana kallon shi ya banka ma shagon wuta ba abin za ka iya sai dai kana da ƙarfi ka dumfare shi ku yi yaki amma ba za ka kai ƙarar shi kotu ba ko ka gaya ma 'yan sanda don babu 'yan sanda babu kotu a lokacin da aka yi tawaye ba maganar 'yan sanda ba kotu 'yan sanda suna ta kansu su ma sojoji suna nan suna kokarin su tsare ainihin wato ƙasarsu suna kokarin su yaƙi 'yan tawaye a dawo da su ina fata lura to da zarar an yi tawaye za a samu alfauza wa azamul aman za a samu rashin tsari kowa zai abin da ya ga dama kuma babu wanda zai kama hannunka ya hana ka da kuma rashin aminci zai zamanto babu security a irin wannan hali an gane wannan ya kama wacce ya kama yarinya kaza ya mata fyaɗe kaga ana ta kama 'yan mata ana musu fyaɗe to idan an kama 'yan mata ana musu fyaɗe a je a gaya mawa babu sannan tamkinul a'da za a baiwa maƙiya dama su shigo lokacin da kuke yaƙi tsakanin junanku sai ga maƙiya daga waje sai su samu daman shigowa su ce sun zo taimakawa daga nan sai su yi ɓarna ku fahimta ko yanzu yakin da ake tsakanin Iran da Isra'ila kaga yaki ake to nan gaba a hankali idan yakin yayi zafi zaka ga Russia za ta shiga ma Iran zaka ga China za ta shigo haka nan hatta makiya Iran din za su shigo cikin garinta sai su zo taimaka mata ne daga nan su zo su yi leken asiri sannan su kwashe dukiyar Iran su tafi da shi ku bai tona ai kaga wannan yaki da ake tsakanin Iran da Yahudawa Allah kada ya san lokacin da za a gama an gane ai da Iran da Yahudawa wannan yakin da ake Allah kada ya san lokacin da za a gama yaki to a cikin wannan masu yakin nan su wane ne kake goyon baya wa kake goyon baya kana goyon bayan ba Yahude wanda Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina ashruk zaka samu mafi tsananin adawa ga wanda suka yi imani sune Yahudawa da kuma mushrikai wanda ba su da addini kamar mutanen Russia mushrikai ne mutanen China mushrikai ne mutanen India mushrikai ne wa'annan sun fi kowa tsananin kin addini kaga mutanen China mutanen suna bin addinin suna bin communism ne ba sai yadda akwai Allah ba ma to irin wa'annan sun fi tsananin kin masu imani an gane to irin wa'annan kaga yanzu zaka goyi bayan wanda Allah ya ce su ne Allah ya fi tsananin kin su sun fi tsananin kin addini sannan sai ce wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kusan soyayya sun dan kusan musulmi su ma makiya ne amma sun dan kusan sama fiye da ainihin Yahudawa su ne wayannan masu cewa su nasara ne kristoci akwai dan soyayya kadan tsakanin kristoci da musulmi kadan amma fa suna kin mu an gane dauloli na kristoci sun fi dauloli na ainihin mushrikai san musulmi duk da cewa fa dukkan su gaba ɗaya makiya musulmi ne su to ita kuma Iran tana kalmar shahada tana sallah amma kuma ta ce wannan Qur'anin da muke karantawa wato ba Qur'ani bane na gaskiya wannan Qur'anin da muke karantawa sahabban manzon Allah sun canza wannan Qur'anin da muke karantawa na ba tan gane wannan Qur'anin da muke karantawa sahabban manzon Allah sun canza shi sun ƙara wani abu a ciki sun rage wani abu a ciki sun yi kaza sa'annan kuma suna ganin sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun kafirta kuma kafircin sahabban manzon Allah a wajen ɗan shi'a ya fi kafircin Yahudawa da Nasara don duk masu kallon social media sun gani akwai wani ɗan shi'a da yana karatu yana cewa takalmin Yitzhak Sharon da takalmin ainihin wannan Netanyahu takal ya kare ma yace karen Netanyahu ya fi Abubakar da Umar daraja in ji shi ba karen ba Yahude ya fi Abubakar da Umar daraja ina fatan gane wannan saka a wajen ɗan shi'a yana ɗaukan gara ba Yahude yanzu ba ana yaƙi tsakanin shi'a da Yahudawa ba to wa'annan Yahudawan da shi'a suke yaƙa gara Yahudawan nan da mu ahlus sunna na? Baka ji an ce? Baka ji an ce? An ce ba a wajen 'yan shi'a na Iran sun ce gara Yahudawan nan da na Isra'ila gara su da ahlus sunna ina fatan gane wannan sakaskace a wajen su ahlus sunna gaba ɗaya kafirai ne kamar yadda sahabban manzon Allah gaba ɗaya kafirai ne sannan kuma 'yan shi'a suna da aqidan cewa Allah yana yin kuskure suna kiran aqidan bada'u wannan aqidan bada'u shine aqidan cewa Allah zai iya yanke hukunci yanzu daga baya sai Allah ya gaba daidai ba sai ya canza sannan kuma 'yan shi'a suna da aqidan raja'a mai raja'a dawowa wato ma'ana duk mutumin da ya mutu zai iya dawowa duniya kuma daga baya kafin tashin kiyama sun gina wannan aqida ne domin ainihin ramuwan gayyawai sahabban manzon Allah su Abubakar da Umar da Usman sun zalunci ahlul bait to haka Allah zai dawo da su duniya nan gaba Allah zai tashi Abubakar kafin tashi kiyama ya tashi Umar ya tashi Uthman ya tashi Aisha radiyallahu anha da Hafsa za a tashe su sai ainihin a daure su akan bishiya in an daure su sai Imam Mahdi ya zo da takobi ya zo gaba ɗaya ya sassare su yace wannan shine sakamakon zalunci da kai wa ahlul bait na fata gane wannan to mutanen da suke ganin za a iya tayar da ainihin Aisha a tayar da Hafsa a tare da kaza a fuffulle su to kuna ganin waɗannan mutane zai iya yiwuwa suka samu dama akan musu kyale mu a'a kun bai dago sannan kun san wanda ya kashe Umar bin Khattab wanda ya kashe Umar musulmi ne ko kafiri sunan shi Abu Lu'lu Ata al-Majusi yana bautan wuta ne fa ba musulmi bane lokacin da ya zo ya samu Umar radiyallahu an lokacin shi bawa ne shi bawa ne na wani ana kiran shi Mugira bin Shuba to Mugira ya sanya mai haraji mai yawa ya dinga kawowa sai ya samu Usman a sai ya samu Umar yace ma Umar dan Allah Umar ya sa baki ainihin Mugira ya rage mishi haraji sai Umar yace to kadan yi hakuri insha Allah zan same shi to wai wannan maganar da Umar yayi laifi ya so kawai nan take Umar ya kira shi nan take ya bashi kuduka sai ce kadan yi hakuri zan same shi sai ce wallahi tunda dai kana ma kowa adalci bannabi wallahi sai na kashe ka shine fa wannan bawan Allah ya zo yayi shiga kaman musulmi ya shiga masallaci ya je sahun gaba ya kashe Umar to wannan mutumin da ya kashe Umar ɗan Shi'a suna yin biki duk shekara akan shi suna kiran shi Baba Shuja'uddin wai jarumin addini kuma suna cewa suna mai addu'a Allah ya shigar da shi aljanna mutumin da yake bautan wuta amma sun ce wai wannan Abu Lu'lu Ata a wajensu ya ninninka Umar imani an gani idan mutum yana jin wannan magana zai ɗauka tatsuniya ne billahi allazi yana nan rubuta a littafin su kuma wannan shine aqida to wani ɗan Shi'a kana ba san gano wannan to wannan kaɗan ne daga cikin aqidun Shi'a da na faɗa muku to mutanen da ke da wannan aqida shin zai yiwu ka ringa yin addu'a Allah ya ba su nasara idan Allah ya ba su nasara kana ganin za su kyale ku yanda Yahudawa suke tsananin kin musulmi haka ɗan Shi'a kuma suke tsananin kin musulmi Allah shi kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su to shine yake cewa tamkinul a'da wato yin tawaye in ka dukun ku dauki makami za ku ba makiya na waje dama su shigo sai muku barna da sunan sun zo taimakon ku ne kharabul ibad wal bilad rushewan bayi da kuma garuruwa yin tawaye yana janyo rushewan bayi yana kuma janyo rushewan mai garuruwa kamar yadda muke gani yanzu a duniya duk garin da aka yi tawaye za ga wannan garin an yi rugurugu da shi saboda yaki kuma za a kashe mutane da yawa namazu tarihiyya kyakkyawan misali na tarihi khuruju ibn ash'ath an gani a kyakkyawan misali na tarihi akwai tawaye na wani bawan Allah ana kira shi ibn ash'ath shi wannan ibn ash'ath din wato lokacin da ya yi tawaye ne zamanin ainihin Hajjaj bin Yusuf shi ne gwamna kuma ya zo ya yi tawaye ga Hajjaj bin Yusuf a lokacin yana gwamna daga baya ya zo ya yi tawaye ga Abdul Malik bin Marwan to tarihi ne mai tsawo wallahi a cikin duniyar musulmi ba a taɓa ganin tawayen da aka zubar da jini mai tsanani kamar shi ba lokacin da wannan bawan Allah ya zo ya kira mutane ya nuna musu cewa Hajjaj azzalimi ne kuma da gaskiya Hajjaj din azzalimi ne Hajjaj yana kashe mutane babu dalili Hajjaj yana zalunta mutane Hajjaj yana kaza ya kamata mutane ku zo mu taru ku zo mu yake shi aka zo aka taru aka tara malamai ne da ainihin masu kuɗi ne daga magarin mutane aka tara runduna mai yawa akan cewa za a yi tawaye ga Hajjaj ina ganin wannan tawayen da aka yi an yi yaki an zubar da jinin mutane ƙarshen al'amari bayan an dade ana yakin Hajjaj ya samu nasara yazo ya kakkama wayna in tawayen shi kuma Ibn Ash'ab da bala'i yayi bala'i ya ga lalle za a kama shi ya sa in Hajjaj ya kama shi zai yi guzguzu da naman shi daga gidan sama yayi tsalle ya fado ya kashe kanshi kawai ya kashe kanshi ne an gane to shin wannan ya zama alkhairi gare shi ko sharri to kuma mutanen da suka mutu a wannan dukan su musulmi ne masu sallah dukan su ana kiran wannan fitnatu ibn al-ash'ab na mun karanta wannan tarihi a wannan masallaci misali tabu mun karanta daga farko har ƙarshe na fatan gane wannan idan mutum ya saurari tarihin zai gane abin da ake nufi anan cewa ba a daukan makami ga shugaba ko da azzalimi ne shi an gane saboda in ka dauki makami kai zalincin ga zai zo ya fi nashi an fahimci wannan ai to masu son ƙarin bayani ya saurari wannan karantar wanda muka yi na tarihin Ibn Ash'ab shi ne fitnatul qurra shi ne ake kira fitnatul qurra sababi asbab khilafun bayna Abdurrahman bin Ash'ab wal Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sabani aka samu tsakanin Abdurrahman bin Ash'ab da Hajjaj bin Yusuf Hajjaj shi gwamna ne shi kuma Abdurrahman bin Ash'ab yana daga cikin sojojin Hajjaj to da aka samu sabani tsakanin gwamna da ainihin sojan gwamna sai sojan gwamna ya shirya ainihin mutane rundunar yaki a zo a kifar da ainihin Hajjaj bin Yusuf to wannan ya janyo zubar da jinin da wato ya tsananta an gane an ce mutanen da suka mutu sun fi 100,000 da wani abu ba ƙaramin mutuwa aka yi ba an gane wannan ko kuma bai haifar wa musulunci da alkhairi ba an kashe manya-manyan malamai makarantar alkur'ani an kashe su an kashe manya-manyan masu kuɗi a cikin wannan tawayen sannan a natija sakamakon da ya biyo baya iltaffa haula Ibn al-Ash'ab adadun kabir min al-qurra wal-ulama wato adadi masu yawa daga cikin mahaddata alkur'ani da manyan malamai sun yi cincirindo sun yi cinkoso suna goyon bayan Ibn al-Ash'ab har da malamai ila dar an ce ila wato salafu al-asku salafu miya alaf an gane ku mutane 300,000 darat ma'arik zahina wanda wani irin fagen fama wani irin yaki mai tsanani ya gudana ko kutila fiha khalqun kathirun wanda an kashe halittu masu yawa a cikin wannan yaki min khiyari tabi'i daga cikin zababbun tabi'ai manya-manyan tabi'ai sun mutu qala zahabi imamu zahabi yace kharaja alayhi min al-qurra 4000 ko 4000 wanda suka bai tawaye daga cikin qurra 4000 rajulin min khiyari tabi'in mutane 4000 daga cikin zababbun tabi'ai suka yi tawaye wa fuka ha'i da masana fikin su amma sai da Hajjaj ya kashe wa'annan mutane duka a cikin wa'annan babu wanda ya dawo gida na fata gane wannan al-khulasa a takaice al-khuruj al-musallah ala al-hukam yin tawaye na daukan makami da shugabanni yu'addu indirafan an manhaji salaf ana lissafa shi karkacewa ne daga manhaji na salaf wa tariq as-sahih ma huwa wa tariq as-sahih huwa ma salakuhu wa qalu fihi as-sabr an-nus ad-du'a wato hanya ingantacce idan shugabanni na zaluntar mu hanya ingantacce shine hanyar da magabata suka shiga shi hanyar da magabata suka shiga suka ce menene asabar idan shugabanni sun zalunce mu yi hakuri annusu kuma a ringa yi ma shugabanni nasiha irin nasihan da ya dace da shari'a addu'a a ringa yin addu'a Allah ya shirye su a daina tsine musu al-islah a ringa yin addu'a Allah ya gyara su al-islah al-mashru kuma mu ringa kokarin gyaran dabi'unmu muna kokarin mu gyara halayenmu idan mun ga Allah ya zalunci ya jarabe mu da shugabanni to galiban wani lokaci Allah yakan jarabe mu da shugabanni azzalimai ne saboda halayenmu وما أصابكم من مصيبة فبما وجاء أبن ده يسابقنا مصيبة يا سابقنا فبما كسبت أيديكم saboda abin da hannayenku suka aikata ne an gane wannan ku zuhara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a cikin tudu da teku saboda abin da hannayen jama'a suka aikata an fahimci wannan ku kafin lokaci zanubin mu yakan sanya Allah ya jarabe mu da azzaluman shugabanni idan ba mu san Allah ya jarabe mu da azzaluman shugabanni mu dage mu ringa gyara ayyukan mu Allah yana cewa a cikin Qur'ani wa kazalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan bima kanu yaktubun haka muke shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashe saboda abin da suke aikatawa muna shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashe wato muna shugabantar da manya-manyan azzalumai akan kananan azzalumai saboda abin da kananan ke aikatawa idan mu kanana muna zalunta na kasa da mu sai Allah kuma ya kawo manya-manyan sahaukan mu an gano wannan ko to saboda haka wasu malamai suna sanya abin da ke faruwa a Najeriya na ɗan Najeriya suna san Allah ya ba su shugabanci mai kyau amma duk sanda wannan shugaba ya hau sai mu ce gara na da duk sanda wannan shugaba ya hau sai mu ce gara na da da can muna cewa good luck azzalimi ne ya sauka da good luck ya sauka sai aka ce kuma sai Buhari ya hau ana sai Buhari sai baba Buhari baba Buhari na hawa sai muka ce kai ai gara good luck dawo dawo ai lokacin good luck kai abinci ya fi araha lokacin good luck ana karatu kaza karatun jami'a ga yanda yake amma lokacin Buhari karatun jami'a ya ƙara wahala kaza 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 lokacin good luck mai bai tsada irin wannan ba kaza kaza good luck ya dawo to lokacin da Buhari ya sauka kuma tribu ya sai muka ce da ma baba Buhari ya dawo ko yanda muke a Najeriya kullun cewa muke yi gara na da to me yake faruwa dabi'an mu ne an gane dabi'an mu ne yake rikidewa ya zama to azzaluman shugabanni idan muna so mu samu shugabanci mai kyau mu gyara aqidun mu gyara dabi'an mu mu zama to mutanen kirki Allah ta'ala zai taimake mu ya ba mu shugabanci mai kyau Allahu a'lam an gane wannan ku yawa wa qa'idatu salaf al-azima da kuma qa'ida na salaf mai girma dar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih tun kule barna ana gabatar da shi akan janyo amfani idan mun san cewa muna so mu janyo wani amfani amma amfanin nan zai janyo barna ninkin barinkin me ya kamata a yi shine ma'anar wannan qa'idar idan mun san cewa ga wani abu muna so mu muna ganin abin kamar amfani ne amma idan mun yi shi zai janyo barna ninkin baninkin akan ainihin amfanin to mafi alkhairi kawai mu hakura wala yajuzu izalatu sharrin bi sharrin akbaru min baya halatta a gusar da wani sharri da shar bi sharrin akbara minhu da sharrin da yafi girma baya halatta a gusar da ainihin sharri da sharrin da yafi girma to Allah ta'ala shi taimake mu ina ganin an nuna mun kaman lokaci ya dan matso dora minti goma cikin minti goma za mu iya shiga cikin wani karatu to shi ne za ni ce bari mu dan tsaya a nan abinda muka samu Allah ya sa masa albarka sauran abinda mu karanta ba ku je ku samu wani malami na salafiya a unguwanku ku je ku karanta da ku shi ne amfanin samun muzakkira din ba lalle bane in ana karatu a gama komai daga cikin karatu abinda aka samu Allah ya sa masa albarka abinda ba a samu ba ka samu wani malami ya maka ƙarin bayani a kan shi. Wa alaikumus salam. Na'am. Na'am. Haka. Na'am. Yana magana yana galiban irin wayannan sun yi karatu ne karatu bai koshe su ba gaskiya kaga shi din nan zaka kila yana da awon shi ahlus sunna ne amma bai san menene abin da yake rubuce a cikin littafin ahlus sunna ba idan ya ce wannan shine aqidar madakila ya nuna kenan duk ahlus sunna ai madakila ne kenan tunda aqidar ahlus sunna suna da littafi kamar yadda ƴan shi'a suna da littafin su ƴan murji'a suna da littafin su sufaye suna da littafin su mu ma muna da littafin mu na aqida mu ahlus sunna salafiyun to su laka littafin mu na aqida mu ga abin da ya karantar da mu an gane idan mutun ya zo da wani manhajin sabanin wannan to ya nuna shi ba ahlus sunna bane in kana sauraron karatun malaman saudiya kakaf irin wannan karatun namu ne saboda shi ne abin da yake rubuta a littafi in kaga wani malami yana hawa kan munbari yana fadin wasu maganganu na banza ga shugabanni yana zagi yana kaza da sunan wai yana nasiha to gaskiya wannan ba ya dauki karantarwan ahlus sunna na gaskiya bane ya dauki karantarwa ne na ƴan khawari Allah shi kiyaye Allah ya shirye su eh wa alaikum salam azu sai kuwa magana shine idan mutum zai kawo hadisi kafin ya jingina hadisin zuwa ga wani ya tabbatar cewa wannan ne ya ruwaito haka dan uwa da kyakkyawan manufa yana so ya dan yi gyara sai ya kawo hadisi ya ce hadisin yana cikin sahih bukhari kuma sahih bukhari gaskiya mun karanta shi da kyau ban taba ganin hadisin ko ta ko da wasa a cikin sahih bukhari ba isa ne ce hanya ko hadisin na cikin bukhari to kaga da aka duba sai ga hadisin bai cikin sahih bukhari hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad ne da kuma Imam Bazzar su suka ruwaito ko da aka bincika akwai malaman da suka yi tafriji ga ainihin musnad na Imam Ahmad sun duba hadisin sun ga hadisin na da matsala ta bangaren isnadi bai ma inganta ba hadisin ba Bukhari ya ruwaito ba sannan hadisin da ifi ne ta bangaren isnadi a cikin isnadin akwai wani mutumin da yake mai tsananin rauni kuma an samu shawahid shi ma shahid din shi ma mai rauni an gane su aka kenan a hadisin ma bai ma dace a kafa hujja da shi bai inganta ba Allahu a'lam wa alaikum salam na dangane da yakin Iran da Isra'ila eh munasaban gulbatul Rum ba ta da munasaba da ainihin yakin Iran da Isra'ila a lokacin da Rumawa da Farisawa suna yakan junansu an gane wannan ko a lokacin Rumawan nan sun fi kusa da mu saboda su ahlul kitab ne su kuma aqrabu mawadda ne su ahlul kitab ne su kristoci ne su Rumawa kuma an ce wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kusa wajen soyayya ga musulmi su ne masu su kristoci ne su to su lokacin na ru kristoci ne su sannan kuma a farisa su ne mutanen Iran sune wato kasa Iran tana daga cikin daula na Farisa na fasan gano wannan lokacin su mutanen Iran ko daular Farisa suna bautan wuta a lokacin dukan kuma dukan su su fafawa ne dukan su suna da ƙarfi to sai ya zama to musulmi suna roƙon Allah Allah ya ba kristoci nasara akan wayancan saboda su wayancan mushrikai ne su kuma sun fi tsananin gaba gawa ga musulmi su lokacin mutanen Farisa suna bautan wuta kuma dama an ce wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku za ku samu